Jomo Dango kika stay. Mama sasa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 30 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Laraba Rashi ta faɗi cewa har yanzu babu alamar samun nasara a tattaunawar sulhu da take yi da Ukraine. Shugaban hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kutsen da Rashi ta yi wa Ukraine ka iya janyo matsalar abinci mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu. Gabashin gabar tekun Australia ya sake fuskantar mummunar ambaliyar ruwa.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun bayyana shirin daukan sabbin sojoji kimanin 2,500 a wani mataki na daukar hanyar murkushe matsalolin tsaron da suka addabi kasar.
Inda zauwa shugaba Isu Muhammadu muna daukar 1,000 har mun kai muna daukar 2,200 yanzu an koma za a daukar 2,500 saboda a daina badar sojoji na wa'an suka sace su zo su kawo mana dauki cikin wannan matsala ta tsaro da ke gare mu.
A jihar Kogin Najeriya kuwa jami'an tsaro na gudanar da bincike kan wasu matasa da ake zargin ƴan kungiyar matsafa ne da suka addabi birnin Lokoja babban birnin jihar. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sannan za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba Rashi ta faɗi cewa har yanzu babu alamar samun nasara a tattaunawar sulhu da take yi da Ukraine. A lokacin wani taron manema labarai, kakakin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Ukraine ta gabatar da jerin wasu bukatu a jiya Talata a lokacin da aka fara zaman shawarwaran a birnin Istanbul na kasar Turkiya da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kwana 36 ana yi. Har ila yau a lokacin ganawar ta jiya Talata, wani hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce bangarorin biyu sun tattauna akan batun sharaɗin yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tare da bada tabbacin tsaron ƙasa da ƙasa ga Ukraine. Masu shiga tsakani daga Ukraine sun kuma gabatar da kudirin cewa Kyiv ba za ta shiga harkar wasu ba don ita kuma ta samu tabbacin tsaro, wato kamar kin shiga kungiyar tsaron NATO ko wani kawancan soja. Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Moscow ta yi marhaban da bukatun da Kyiv ta gabatar, amma ya ce Russia ba ta ga wani abu mai kwari ba da zai kai ga cimma yarjejeniyar ƙarshe. A halin da ake ciki, jami'ai a Ukraine sun ce dakarar Rasha na ci gaba da kai hare-hare da manyan makamai a wajen Kyiv babban birnin kasar da kuma birnin Chernihiv da ke arewacin kasar, duk da alkawarin da Rasha ta yi na rage hare-hare a waɗannan wuraren a matsayin wata alamar fatan alkhairi. Shugaban hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kutsen da Rasha ta yi wa Ukraine ka iya janyo matsalar abinci mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu. A jiya Talata, David Beasley, shugaban hukumar samar da abinci ta duniya, ya faɗa wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yakin da aka kwashe wata guda ana yi ya sa Ukraine ta koma daga zama ƙasar da ke samar da abinci sosai a duniya zuwa wadda ke jira a agaza mata da abincin. Beasley ya faɗa wa kwamitin sulhun cewa kashi 50 cikin 100 na hatsin da ake saye don ciyar da mutane miliyan 125 a faɗin duniya daga Ukraine yake zuwa. Ya kuma yi gargaɗin cewa yanzu dole ne ƙasar ta fara ƙayyade yawan hatsin da take kaiwa yankunan da yaƙi ya ɗaiɗaita kamar ƙasar Yemen, wacce tuni yawan abincin ƙasar ya ragu da rabi saboda hauhawar farashin abincin da man fetur da kuma dakon kayayyaki. Beasley ya ce idan aka haɗa ƙasashen Ukraine da Russia suna noma kashi 30 cikin 100 na alkamar da ake samarwa a duniya.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Niger. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun bayyana shirin daukan sabbin sojoji kimanin 2,500 a ci gaba da karfafa matakan da za su taimaka a murkushe matsalolin tsaron da suka addabi kasar. Sanadiyar lalacewar al'amura a yankin Sahel da kewayen tafkin Chadi. To amma masu sharhi akan sha'anin tsaro sun gargadi hukumomin akan bukatar matsakaimi wajen tantance waɗanda suka cancanci shiga aikin soja. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sanarwar da aka bayar ta shafin Infomiliter mai kula da labaran da suka shafi sha'anin tsaro ne hukumomin Niger suka bayyana niyyar gudanar da aikin tantance matasan da ke bukatar shiga aikin soja a faɗin ƙasar. Sabbin matasa akalla 2,500 ne ake bukatar shigarwa a wannan fanni a yayin aikin tantancewar da za a gudanar daga ranar 1 zuwa 31 ga watan Mayu 2022, adadin da ya zarta soja 2,000 da aka saba dauka a shekarun baya. A cewar tsohon ministan tsaron ƙasa Kalla Mutari, la'akari da yanayin da ake ciki a yau ya kai matsayin da za a ƙara jan ɗamara.
Can da zauwa shugaba Isu Muhammadu muna daukar 1,000 har mun kai muna daukar 2,000. Yanzu an koma za a ɗaukar 2,500 saboda a daina baɗar sojoji na wa'ansu ƙasashe su zo su kawo mana ɗauki cikin wannan matsala ta tsaro da ke gare mu, saboda muna da buƙatar yawan sojoji wa'anda za su tsare wurare inda muke da ƙaramcin tsaro, kamar kokin Chadi, kamar ƙasar maraɗi iyakarmu da Najeriya, kamar ƙasar Tawa iyakarmu da Mali, ko ƙasar Tilibiri iyakarmu da Mali da Burkina Faso. Dole ne a ɗauki sojoji isasshe su tsare mana ƙasarmu.
Matasa 'yan Niger masu shekaru 18 zuwa 25 da haihuwa ne ake fatan ganin sun shiga wannan aiki. Dalili kenan wani jagoran matasa Muhammad Sidi ke kiran takwarorinsa su ba da haɗin kai ga wannan yunkuri na kare martabar ƙasa.
Kira na ga matasa shi ne SU2 da PP don shiga cikin wannan rikirtamakin za a yi cikin farin ƙasar Niger gaba ɗaya, a cikin gundumominmu kuma a ko'ina. Aiki ne na kare ƙasarmu, na kare martaba ƙasarmu, kuma na kare darajar ƙasarmu. Matasa su ne wanda suka haihuwa cikin ƙasar nan, kenan za su taimaka kawo kwanciyar hankali cikin wannan ƙasar tamu.
Mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasim Abdulrahman na gargadin waɗanda aka ɗora wa alhakin gudanar da wannan aiki su dage akan mutunta ƙa'idodi domin tabbatar da an ɗauki yaran da suka cancanci shiga aikin soja.
Su wanda nauyin ya rataye kansu suna da ƙwarewa bisa kan aikin tunda suna yin shi shekara da shekaru, amma tunda ya zama wani abu ne wanda za a yi mai waɗi haka na soji da yawa, to wani abu ne wanda yana buƙatar tantancewa, kuma musamman cikin garuwa, ayyuka da masu garuwa, saboda tantance halayyar mutanen wanda za a ɗauka, saboda nauyi ne ya rataye kansu wanda ke mai girma na tsaron ƙasa, kuma da buƙata ta ganin cewa cikin su an ɗauki wanda ake ce ma specialist ƙwararre, musamman wanda suke da ƙwarewa bisa magana na'ura mai kwakwalwa ko kuma saurin fahimta na irin na'urori na zamani, saboda da su ne ake iya haɗa runduna ta musamman.
Ƙara yawan dakarun tsaro da bayar da cikakken horo da samar da nagartattun kayan aiki abubuwa ne da shugaban ƙasar Nishar Muhammad Bazoum ya sha alwashin mai da hankula a kansu a yayin da yake gabatar da tsarin jadawalin ayyukan inganta sha'anin tsaron ƙasa, wato Politique Nationale de la Défense, wanda ya gabatar a watan Oktoban 2021 a makarantar horon manyan hafsoshin soja École Militaire Supérieure de Nishar da ke birnin Yamai. Sulaimu Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
Shanghai, birni mafi girma a kasar China, ya kaddamar da wata sabuwar cibiyar killace jama'a don masu kamuwa da cutar COVID-19 da ke ƙara bazuwa sosai a yankin. Babbar cibiyar taron birnin da aka yi amfani da ita don taron baje koli na duniya a shekarar 2010 a yankin Pudong ita ce aka rufe tun ranar Litinin. A jiya Talata, birnin Shanghai ya shiga rana ta biyu a matakin farko na dokar hana fita da aka sanya, wacce ta kunshi gundumar Pudong da yankunan da ke kusa da gabashin kogin Hongpu. Matakan kariyar da suka kulle mazauna yankin a gidajensu da kuma rufe wuraren kasuwanci da ba su da mahimmanci sosai ranar Juma'a za a dage su. Hukumomi sun ce an kafa wasu asibitoci 7 da wuraren killace jama'a na wucin gadi a matsayin cibiyoyin da idan ta ɓaci za a yi amfani da su a birnin, duk da cewa ana samun karuwar adadin masu kamuwa da cutar a faɗin ƙasar, amma adadin mace-mace sanadiyar COVID-19 bai da yawa sosai. Kasar China ta dakatar da aikin kera wani jirgin ruwa na ƙarƙashin teku musamman don sojojin ruwan Thailand, biyo bayan kin amincewar kasar Jamus na fitar da sassan injinan da shirin ke bukata. Wani jami'in sojan ruwan kasar Thailand ne ya tabbatar da hakan. Matakin dakatarwa ka iya kawo cikas a dangantakar soja tsakanin Thailand da China, wacce ta maye gurbin Amurka a matsayin babbar kasar da ke samar da makamai ga Thailand. Sojojin ruwan Thailand da wani kamfanin China na CSOC sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar dala miliyan 402 don samar da jirgin ruwan Yuan Class S260 a shekarar 2017, inda tun da farko aka sa ran kai jirgin a ƙarshen shekara mai zuwa. A watan Fabrairu, kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ambaci wata majiyar sojan ruwa da ba a bayyana ba, na cewa aikin kera abin da zai zama jirgin ƙarƙashin teku na farko a ƙasar ya tsaya. Da yake tabbatar da jinkirin da aka samu da kuma dalilinsa, babban daraktan ofishin kula da sayan kayayyakin sojojin ruwa na Thailand ya faɗa wa muryar Amurka cewa ta yiwu jirgin ruwan ba zai samu ba a shekara mai zuwa.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Hukumomi a jihar Kogin Najeriya na gudanar da bincike kan wasu matasa da ake zargin 'yan kungiyar matsafa ne da suka addabi birnin Lokoja, fadar gwamnatin jihar ta Kogin da ke arewacin Najeriya. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Rahotanni dai sun nuna yadda a yanzu haka mazauna garin na Lokoja ke ci gaba da zama cikin wani yanayi na zulumi a sakamakon yadda waɗannan matasa da akasarinsu 'yan shekaru 15 ne zuwa 17 ke ci gaba da aukawa jama'a da muggan makamai tare da kisan jama'a da kuma satar dukiya har ma da ƙona gidajen jama'a. Wasu mazauna garin na Lokoja sun ce tun daga safiyar Litinin ɗin nan da ta gabata zuwa ranar Talatan nan sun hallaka kimanin mutane 4 tare da ƙona gidajen jama'a a wata unguwa da ake kira Kabawa da ke cikin birnin garin na Lokoja.
Sunana Dr. Umar Muhammad, ina magana daga cikin garin Lokoja yanzu haka. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan a yanzu akalla an kashe mutum kusan mutum 4 a nan Kabawa. Ina roƙon mai girma gwamna ya duba girman Allah ya sa baki akan maganan nan, a zo a yi maganin wannan abun. Ba mutumin da zai iya maganin wannan abun idan ba
to sunana da Yahaya Danladi Musa, gaban jama'atu Danladi Bijawai Kamatu, suna na jihar Kogi. Gaskiya matasa na akwai tashin hankali da rashin jituwa irin halayensu da suka shiga a garin Lokoja. Tun wajen shekara 45 da na shiga garin Lokoja ba mu taba gani irin hali da muka shiga na rashin zatuwa irin na matasa irin wannan ba. A ce matasa a cikin garin Lokoja wanda yake gari ne ce kafita ana har goce rana fiye da sati 2 kenan, a ce babu mataki da gwamnati zai yi a kansu.
Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta gargadi 'yan kungiyar matsafan mai baiwa gwamnan jihar Kogin shawara akan harkokin tsaro. Kwamanda Duro Jerry Omodara ya shaidawa manema labarai cewa gwamnati ba za ta zurawa waɗannan 'yan kungiyar asiri idanu ba, a saboda haka su shiga taitayinsu. A yanzu dai rundunar 'yan sanda ta jihar Kogin ta ce ta cafke mutane 17 da ake zargi suna da hannu a wannan aika-aika, inji kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya.
muna kan da cike ne kuma na ko wanda ya kamata kama kuma commissioner ya tura mata mutum wurin shi ma da kashi ma da dukan ma ya kama wani
so kaman mutum nawa aka kashe wurin
labari da muka ji an ce mutum daya ko shi ga ba officially ba ga muna ba ma muka ji an ce mutum daya
su yaran nan duk yan makaranta ne ko dai haka kawai yaran gari ne
eh to yaran gari ne yaran kan da cike ne
a yanzu dai rahotanni sun nuna cewa mazauna unguwar ta Kabawa na ci gaba da tserewa domin neman tsira daga waɗannan matasa masu mugan makamai. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nasiru gare ka.
Domin fa'are wadda har jisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar a makon jiya, za mu ƙara duba lamuran tabarbarewar tsaro ne a Arewa da yadda za a samu bakin zare na warware wannan fitinar. Sai kuma mawallafin shirin tsuntsiya madaurin ki daya wato Hamisu Lamido Iyan Tama ya ci gaba da bayyana mana nazarin hanyoyin da za a dawo da zaman tare a Arewa.
Arewa zaman ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban siya.
Dan majalisar dattawa daga Neja Muhammad Sani Musa 313 ya duba kalubalen tsaro da ke addabar yankin na Arewa.
Zan tabbatar maka cewa idan mu 'yan Arewa ba mun tashi tsaye ba, mun yi abin da ya kamata, ba za mu samu kan wannan al'amari da muke ciki ba. Tashi tsaye kamar yaya tunda ba bindigogi za mu rike mu ma mu je mu ce mun shiga daji mun bi wa'annan mutane ba. Zan yi kira ne ga shugabanni wanda yake nima ina ciki. Idan muka sa tsoron Allah kuma muka yi abin da ya kamata, menene abin da ya kamata, an yi tsare-tsare yanda za a magance wannan al'amari da ke addaban mutanenmu, musamman kamar ni zan gaya maka a zon dina kullun kashe mutane ake yi. Makaman da ake cewa ana so waɗannan suke, to waɗannan abubuwa ya kamata mu shugabanni, na ce mu shugabanni ba ina nufin shugaban ƙasa ba, domin komai sai a ɗauka a labta ma shugaban ƙasa. Ai shugaban kasa yayi komai tunda ya sa hannu a kasafin kudi, an san nawa aka sa a cikin shekara bakwai nan duk babu shekarar da za ta shige ba zuba makullan miliyoyi dan ayi magance wannan al'amari ba. Amma yau zaka ga sojojin nan da wa'anda ya kamata su yi tsaro, zaka ji EFCC na bin su, dan ba su yi gaskiya ba. Nakan faɗa in ce wannan kudi in dai ka ci shi, domin kudin nan amfani aka ce ka zo ka yi kan tsaro ka ci kudin nan, to ba kudin halal kake ci ba, ka ci haramu. To in ko za mu yi la'akari da haka, zan tabbatar maka abubuwa za su canza. Kuma wa'annan mutane da suke sai makama wa'annan mutane a daji, yan bindigan na a daji, in ba an yi maganin su ba, kuma ya za a yi maganin su? Saboda suna taimaka musu, idan suka kama mutum aka bada kuɗi su ma ana ba su kuɗi. To ya kamata duk al'umma suka san akwai irin mayagun mutane kamar wa'annan, su ga wa hukuma. Hukuma kuma ta yi abin da ya kamata. Iyakacin abin da za mu iya yi a yanzu kenan. Amma wannan al'amari da kake gani ya wuce wai ka yi tunanin cewa za a wayi gari ne kurun rana guda a ce an magance ta, ba ya yiwuwa. Amma a hankali za ka gani ana shawo kan wannan abu, suna matsawa ana bin su, suna matsawa ana bin su, har Allah ya kawo mu samu na ƙarshe.
Akwai buƙatar gyara daga kowane ɓangare kenan, daga ɓangaren jami'an tsaro, mutane da ma masu riƙe da mukamai.
Ƙwarai da gaske, kuma dole mu sa tsoron Allah cikin al'amarin da muke yi. Al'umaran da muke yi dole mu sa tsoron Allah, domin me yau kana ganin kana zaman lafiya, to me yasa wani zaman lafiya ne kana so ka dauki motan ka kaje gida ba za ka iya ba? Saboda haka dole kuma mu hada kai da jami'an tsaro mu ga nuna musu kaman kauyuka, da domin mutanen na kauyuka suke, shi mutumin kauye yana da kuɗi ne, amma ai suna yin haka su ci zarafin gwamnati ne ba wai wani. Kuma zai kira ga shugabanni kan mu yadda mu ce za mu yi siyasa da lamarin tsaro. Wai ka ce a'a wannan ya kasa, babu maganan kasawa, magana ne da take bukatan dukkan a zo a hada kai. Domin me shi mai bindigan nan da ke daji baya da ilimi, bai san na boko ba balle na Muhammadiya, bai san ma wane ne PDP ba balle wane ne APC. So zan yi kira ga mu shugabanni, kuma musamman mu 'yan siyasa, mu yi la'akari da haka, mu kaucewa duk abin da zai jawo mana tashin hankali. Musamman muka zo wurin campaign, mu ce za mu yi amfani da maganan tsaro don a ce ba a yi ba, to a gaskiya zai kawo mana rauni wanda zai daɗe ba samu kan wannan al'amarin ba.
akwai hanyoyi da ake so a biya arewa nan na lamuran da suka shafi sulhu, wasu malamai da sarakuna suna iya bakin kokarin su wajen wannan. Shin duka biyun ya dace a ci gaba da amfani da su ne, wato ma'ana a ciza a hura ko kuma a yi ta cizawa kawai?
Bature ya ce a yi kinetic ko non-kinetic approach, a ciza a hura. Kamar yaro ne, in ka bashi karas yau, kaga karas din nan bai yi ba sai ka dan bashi sanda ko ka dan rankwashe shi, to aya haka ne al'amarin yake. Abinda are mutane shugabanni musamman sarakai suka dauka na adoyi da za a yi, da ake yi, ake kan yi, a ci gaba da yi. Kuma Allah muke roƙa a kullun waɗannan mutanen da suka kauce wa hanya, Allah ya dawo da su hanya, Allah ya shirya mana su, Allah ya shirya mana ƙasar nan baki daya. Ba abu bane da yau zaka wayi gari ka ce ai wani kaza ne ko kuma dan gidan wani kaza ne ko kuma wannan kabila ne. Wannan abubuwa ya wuce haka, kuma dole mu tashi tsaye domin a kullun suna diban mutane, suna da cigar da su a cikin wannan abu. Maganan samun mu mutane abin da za su yi a hannu yana da amfani sosai, ba karamin aiki bane. Amma in dai aka sa kuzarin da uzurin yi, to Allah zai ba mu dama mu yi.
Mun gode dan majalisar dattawa Hamisu Lami Dogiyan ta ma shigo da bayanan hanyoyin da za a sake haɗe kan 'yan arewa da inda kuma ke samun cikas.
Da gwamnati ta dage mai unguwar namu da dakacin namu suna da kula, za ka ga duk wanda ya zo sai sun san waye. To haka ya kamata a ce ko ina ma ana yi. Sa a rage wayannan barna. Sannan tattalin arziki na shanu da ake kashe mana yanzu, abin da ya faru a Kudu, za ka iya faɗar da ni a je a samu shanun Fulani da Hausawa a kashe. Nake ganin wasu bidiyoyi suna ta trending ana ta kashe-kashe. Wai sai ka dinga tunanin anya ma kuwa gwamnatin ko ta sani? Ita ta kuwa sirri ne isa aka kyale. Wanda ya karya doka a hukunta shi. Idan ba a hukunci babu yadda za a yi a daina barna. Idan mutum yawa yarinya taɗe, a yi hukunci a karara. In mutum ya yi sata, a yi hukunci wani dan kan wani izo ya maimaita. Wanda ya kashe wani, a yi hukunci jama'a su gani, domin kar wani shi ma ya zo ya yi tsoranci cewa in ya yi za a yi masa. Amma wasu abubuwa sun kutso kai wanda da babu su. A kullum a matsayina na Hamisu Lami da iyanta ma ina ta nazari, menene constitution din Najeriya? Shin human right ya yi superseding din constitution na Najeriya? Mutum zai yi barna ga constitution na ƙasa sai a ce human right, ni na yarda da human right. Amma ya za a human right ya superseding din constitution na Najeriya? Shin constitution din mu baya aiki ne, human right za su danne shi? Duk da na ce na yarda da human right, ban yarda a zalunci wani ba. Ni kaina ina struggle akan kare haƙƙin mutane. A duba wanne ne yake da priority. Don constitution ɗinku shi ne base ɗinku. Ya kamata a duba a bashi priority. Mutum ya kisa, ya yi ikirari, duk da akwai salo da hanyar da ake tafi da shari'a, amma za ka ga mutum ya yi ba a kashe shi ba. Da mulkin soja in kai kisa kashe ka ake, in kai roba ne kashe ka ake, sai aka samu sauƙi ne yawa. To inda gwamnatin namu da wakilanmu za su tsaya su duba, a ba mai haƙƙi haƙƙinsa. Ba mu ce ba ma san human right ba, ni ina supporting human right a inda ya cancanta. Amma yau mutum magidanci ya wa ɗan jariri ya taɗe ko ɗan shekara bakwai, ka ji shi wai an ba dalilinsa. Anya, anya, haka ko za mu gyaru? Malamai suna ta faɗa duk musufin da suke faruwa sakamakon abin da muka aikata ne, Allah ba zai bar mu haka ba. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in tsoganta, in ɗan ba da ɗan cewar dole mu dama haɗa kai, dole mu daina juna, dole mu daina faɗace-faɗace da juna, dole mu daina ƙyamatar juna. Allah ya halicce mu ne mu ɗan Adam, ba dan mu rarraba ba, sai dan mu fahimci junanmu. Yayo waccan ja, yayo wancan biki, yayo wancan kallar sagada garinsa da sanyi da kankara, kai yayo ka a zafi, wancan yayi shi a inda ruwa yake, kai yayi ka a tsandauri. Wallahi Allah sai ya faɗa a Al-Qur'ani ya ce yayi mu ne domin mu fahimci junanmu, kuma mu tsarkake shi mu san cewa shine Allah, haka ya so yayi. In ban san bai rede ba, babban je kasar Laraba ba, zan san al'adun Laraba. In ban je America ba, na san America tana karɓar baki, tana mutunta baki. Sabanin yadda idan kana zauna a nan Najeriya za a gaya maka ba sa son ka, idan ka je kuma sai ka ga suna son ka, suna naje da kayana na gida hahu suna ka rinka kamar na zama wani me zan faɗa ne, wani basaraki. Tura sai su zo su tsaya kusa da ni a ɗauke su a hutu, suna murna sun ga ɗan Afirka sun karɓe ka, su ma in sun zo sai ka karɓe su. Haka ake exchange na culture, haka ake musayan culture, haka ake musayan addini, haka ake samun auratayya. Kwanan nan ɗan social media aka zo Kano Bature daga America su zo ta aure shi a social media. Wannan nan mutane suna ganin ba daidai bane, mu ko muna ganin ta bangaren mu ci gaba ne ya kawo haka, kuma ya nuna cewa Turawa ba kyamatar mu suke ba, tunda har wani daga social media za ta taso ta auri mutum a nan Kano ta tafi da shi hanyar arzikin ta ce haka Allah ya rubuta. To dole sai mun yi da wayannan tsare-tsare, in dai bai saba wa shari'ar mu ta musulunci ba, bai saba ga mantakewar mu ba, haka ne hanya mafita da duniya za ta zo na lafiya. A takaicin takaita kenan Malam Nasiru.
Ba sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin, makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri full a madadin muryar Amurka. Ni Nasura da Mai Likaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakon na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne daga baban Dimamman Bande tare da Isu Suleiman da Dr. Hamidu da Ali Sarki Yaki daga ƙasar Ghana, inda suka ce salamu VOA Hausa. Rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya yana tada hankalin al'umman Najeriya. Muna ba wa mahukuntan Najeriya shawara, ya kamata su yi duk yadda za su yi wajen gano hanyoyin da 'yan bindiga ke samun makaman da suke yin wannan mummunan ta'addancin. Sannan muna addu'ar Allah ya hallaka waɗanda ke hana Najeriya zaman lafiya. Sai kuma saƙon Rilwana Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa, shi kuma cewa ya yi assalamu alaikum muryar Amurka. Ina taya sabon shugaban jam'iyyar APC Alhaji Abdullahi Adamu murnar zama shugaban jam'iyyar, sai dai fa akwai kalubale a gabansa na warware rikicin da ke tsakanin 'ya'yan jam'iyyar musamman a jihar Kano. Fatanmu dai Allah ya bashi nasarar jagoranci. Sakon na ƙarshe kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Salamatu Haruna daba da anti matar babba Haruna Bajoga, su kuma cewa suka yi yadda lamuran tsaro suka ƙara sukurkucewa ta kowace hanya a Najeriya. Abin ya kai inda ya kai, domin a hanyoyin kwalta ba a tsira ba, a jirgin ƙasa ma ba a tsira ba, kai har an kai ga filin jirgin sama ma ba a tsira ba. Kamar yadda hakan ta faru a Kaduna, lalle wannan abin akwai tsoratarwa, ya nuna cewa babu wanda ya tsira a ƙasar nan. Fatanmu Allah ya hallaka waɗannan 'yan bindigan. Amin summa amin. To madalla, mun kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
A yau Laraba Rasha ta faɗi cewa har yanzu babu alamar samun nasara a tattaunawar sulhu da take yi da Ukraine. A lokacin wani taron manema labarai, kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce Ukraine ta gabatar da jerin wasu buƙatu a jiya Talata a lokacin da aka fara zaman shawarwaran a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya, da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kwana 36 ana yi. Shugaban hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce kutsen da Rasha ta yi wa Ukraine ka iya janyo matsalar abinci mafi muni tun bayan yakin duniya na biyu. A jiya Talata, David Beasley, shugaban hukumar samar da abinci ta duniya, ya faɗa wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yakin da aka kwashe wata guda ana yi ya sa Ukraine ta koma daga zama ƙasar da ke samar da abinci sosai a duniya zuwa wadda ke jira a agaza mata da abincin. Gabashin gabar tekun Australia ya sake fuskantar mummunar ambaliyar ruwa. Shahararren yankin bakin teku na Bryan Bay a jihar New South Wales na cikin ruwa tsandam bayan da aka shafa kwana biyu ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, abin da ya sa a kan dole 'yan kasuwa rufe shagunansu a yau Laraba.
To da wani masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu Mr. Charleston Mark, ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri. Bissalam.